Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke kuma sai za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata da hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 30 ga watan Janairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke kushe rawar da gwamnatin Najeriya ke takawa musamman ma game da inganta rayuwar jama'a da makamantansu, ita kuwa wata kungiya mai kiran kanta Majalisar Dattawan Jihar Bauchi ta ce ta fa gani a kar.
Idan ka duba kaman mukami na GMD na NNPC, in ka duba yadda ake tonan mai a local government din alkaleri
kamar kowace ranar Laraba. Sarfilo Hashin Gumalla tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya, muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kudade da za a yi amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su arewa maso gabashin Najeriya, waɗanda suka hada hadda dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya domin neman mafaka. Akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema, inda za a yi amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyara sanadiyar rikicin Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da Yobe, wato jihohin da rikicin ya fi kamari, wanda aka kwashe shekara 10 ana yi tsakanin mayakan kungiyar ta Boko Haram da gwamnatin Najeriya. Kakakin ofishin da ke kula da ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya, James Lack, ya ce rikice-rikicen da suka taso a 'yan kwanakin nan sun raba farar hula sama da 80,000 da muhallansu. Ana dai sa ran za a kwashe shekara 3 wajen aiwatar da wannan tsarin tallafi ta hanyar amfani da kudaden da za a tara. Rochester, mutumin da ya kasance da dan aminin shugaban Amurka Donald Trump, ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhuman da aka yi masa guda 7 masu nasaba da wasu sakonnin email da aka sato waɗanda ke da alaka da abokin hamayyar Trump a zaben 2016, wato Hillary Clinton. A jiya Talata aka gurfanar da Stone mai shekaru 66 a gaban wata kotun tarayya da ke nan Washington. A makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suka kai a gidansa da ke jihar Florida da goshin Asuba. An tuhumi Stone da laifuka 5 da ke da nasaba da yiwa Majalisar Dokokin Amurka ƙarya kan rawar da ya taka a wallafa sakonnin email ɗin da dandalin nan mai kurmata bayanan sirri na WikiLeaks ya yi. An kuma tuhume shi da laifin yin zagon ƙasa ga binciken da Majalisar Dokokin ke yi kan zargin haɗa kai da kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ya yi da Rasha. Shi dai Stone ya sha musanta cewa yana da wata rawa da ya taka a wannan zargi, ko da yake bai ce ufan ba a lokacin da yake ficewa daga harabar kotun da aka tuhume shi a jiya. Miliyoyin Amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da basu taba gani ba, yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa da cikin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce mai yiwuwa wannan yanayi da ya faro daga daren Talata zuwa wayewar garin Laraba ya zama tarihi a ƙasar. Tuni dai har gwamnonin jihohin Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar ta ɓaci a yankunansu. A can yankin jihar Dakota ta Arewa, sanyin iskar ya kai ƙasa da maki 32 na ma'aunin digirin Celsius, yayin da ya kai ƙasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. Yanzu dai an samu rahotanni da ke cewa wasu mutum 4 sun mutu sanadiyar wannan tsananin sanyi. Ita dai wannan iska ta haɗo ne tun daga yankin tsakiyar yammacin Amurka, ta haɗa da gabashi, ta kuma dangana da can yankin kudanci na jihar Florida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Amurka, John Bolton, ya gargaɗi babban alƙalin ƙasar Venezuela, inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo bayan da babban jojin ya ba kotun ƙolin ƙasar umarni ta hana shugaban 'yan adawan ƙasar Juan Guaido ficewa daga ƙasar. Bolton ya ce Amurka na Allah wadi da barazanar da babban atonin ƙasar ke yi ga shugaba Juan Guaido, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata. yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zamanto mai daɗi ba ga waɗanda ke yi wa mulkin demokuraɗiyya zagon ƙasa ko kuma suke cin zarafin shugaban ƴan adawan. Waɗannan al'amura na faruwa ne bayan da hukumar Washington suka ayyana takunkumi akan kamfanin man fetur ɗin ƙasar ta Venezuela, wato PDVSA. 'Yan sanda a Brazil sun cafke mutum biyar waɗanda ake zargi suna da hannu a fashewar wata madatsar ruwa, lamarin da a yanzu ya sa adadin mutanen da suka mutu ya kai 84, aƙalla mutum 276 sun kuma ɓata, bayan da madatsar ruwan ko kuma dam ɗin wanda ke garin Brumadinho a kudu maso gabashin ƙasar ta Brazil ya fashe a ranar Juma'a da ta gabata, lamarin da ya haddasa kurarar taɓo da sharar da ake tarawa ta haƙar ma'adinan aiki wato akan titina. Gidaje da gine-gine da dama laka ta rufe, ciki har da wani gidan cin abinci da ma'aikatan haƙar ma'adinan ke cin abinci da rana.
Labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji, a yayin da wasu ke cewa ba su gani ba a ƙar game da ayyukan ci gaba a gwamnatin Buhari Najeriya, wata ƙungiya mai kiran kanta Majalisar Dattawan Jihar Bauchi ta ce ita kam ta gani har ma ta taɓa. Abdulwahab Muhammad, gare ka.
Sanin kowa ne dai, Jihar Bauchi ta samu kulawa a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, inda kusan abubuwa muhimmai da ake gudanarwa a ƙasar za a sami ɗan jihar. Wannan kulawar ya biyo bayan soyayya da kuma ƙauna da al'ummar jihar ke baiwa shugaba Muhammadu Buhari ne, musamman ƙuri'u a lokacin zaɓe. In ji cewar sakataren ƙungiyar Nigerian Consultation Ambassadors Network Abdullahi Kabir ya ƙara da cewa tamkar biyan bashi ne da kuma cancanta.
Bisa la'akari da yadda jihar Bauchi take nuna goyon baya da soyayya da kuma wurin bada dimbin ƙuri'a wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, za a iya cewa tabbas wannan ya yi mata biyan bashi. Idan ka ɗauke shi ta fuskar cancanta, jihar Bauchi ta yi suna wurin ƙwararrun mutane wasu azaka, wasu ilimi. So in ka duba duk waɗanda aka ba waɗannan mukaman, za ka samu sun yi fice a guraren ɓangaren da aka ba su wannan mukama. Tabbas al'ummar jihar Bauchi ta amfana da wannan mukami. Idan ka duba kaman mukami na GMD na NNPC, in ka duba yadda ake tonan mai a local government ɗin alƙaleri, sai mu ce an amfana da wannan. So kusan duka mukaman dai babu wanda ba mu ga amfaninsa da mutum moriyarsa ba.
Dr. Yusufu Abdullahi na kwalejin kimiyya da fasaha na Abubakar Tata da Ali da ke Bauchi ya yi tsokaci kan alfanu da jihar da ma al'ummarta za su samu.
Akwai controller general na custom a kanal Amid Ali da ke jagoranci, saboda yanzu irin kuɗaɗen da ake samu ta wajen hukumarsa na samar da kuɗin shiga, wanda yake a shekara sun yi alkawarin da su iya samar da trillion ɗaya da biliyan 200,000,000,000. To wannan kaga ci gaba ne. ‘Ya’yanmu na Bauchi ba za su mance da shi ba, ya sama musu ayyukan yi a wannan hukuma dai da sauransu. Sannan idan muka wuce za mu ga kwanan na aka ɗauki Professor Suleiman Ɓagoro. So kusan kamar ni ina malami a College Abubakar Tata Polytechnic, ba za mu mance da shi ba. Akwai lecture theaters masu cin mutane 500 wanda aka kawo mana wajen guda uku. Akwai auditorium, an kawo mana motoci, an mana ayyuka dai wanda dai gaskiya sai dai mu ci Allah san barka. Muna da Professor Mahmud wanda yake shine shugaban hukumar zabe ta ƙasa. Muna da speaker ma wanda yake shine na hudu mafi daraja a Nigeria,
Yakubu Dogara.
Tunda kaga an sami mutane na gari, tunanin anan shine lalle za a sami ci gaba. Za su kawo ci gaba a jihar Bauchi a wajen tattalin arziki, kawo ci gaba wajen ilimi da samar da ayyukan yi da sauransu.
To amma ai kasancewa da dan adam tare yake bai cika goma ba, dole ne akwai wani abun da yake maiwa, za a iya cewa na kasu ne ko kuma yake neman bukatan a duba shi.
Cewa da na yi ga abubuwan da matsayin da aka basu, ga kuma ayyukan da suka yi, amma kashi sai zamanto cewa akwai abin da ya dan rage musu, rashin haɗin kai.
Sanata Salisu Ibrahim Maturi shine kakakin majalisar.
Ina tabbatar maka da cewa ilahirin dattawan jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi cike muke da farin ciki da godiya wa mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
da Abdul Wahab. Kafin mu ci gaba ga dan Hausawa a Sudan. Sheka yanzu kan bari mu za ku dage gefe guda Sarfilu Hashim Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Batun yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kudin fansa shine abinda yanzu haka yake ci wa yan Najeriya tuwa kwariya. Jihar Zamfara da sauran makwabtanta na daga cikin jerin wuraren da matsalar yan bindiga ta addaba. Duk kuwa da kokarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jihar ke yi, na ganin an magance matsalar amma har yanzu babu alamar sauki da ake samu. Abin tambaya anan shine shin matakai ko hanyoyin da ake dauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa? Ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba. Kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne yasa filin ciki da gaskiya. ya karɓi bakuncin wani tsohon dan bindiga daga jihar Zamfara da Nasarawa mai suna Alhaji Abubakar Usman wanda aka fi sani da Shugo. Wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan filiyoyi da shi domin gano makasudin da yake saka wa mutane fada wannan hanyar da kuma dalilan da yasa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa domin fahimtar yadda 'yan bindiga ke tunaninsu tare da ƙaddamar da hare-haren da suke. Suna Nasir Fili Hashin Gumal, a yi sauraro lafiya.
Akwai garuruwan da ake zuwa a wargaza su a wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu, me yasa ake yin haka?
To duk inda kaga an shiga wannan gari kamar haka an je an wulakantar da mutane, an wargaza gari, an kwace, an kokkona wasu, to in an kai bincike a hankali akwai abin da mutanen garin sun kai da waya fa mutum ha komai rashin imani ne, mutum bai maka komai haka nan kawai sai dan ka je ka fada shi da rigima ba zai yiwu ba fa. Ni na san da sani tunda ni iya sani na da wannan abun, duk garin da bai taba ku ba sa ido ba wani tsongoma haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin ba zai yiwu ba, wallahi Allah ma ba zai ba ku ba. Sannan akwai wani abun da mutane suke sai kaga an ga bako ba wanda ba a san inda hito ba a san aiki ne, kawai a kame shi a yanke shi da yuka, to wannan abun kuma shike kara hauhawar da abubuwa su yi muni. Babu ko barayin ne sun ka hita da kansu sun ka ta wurin sata an ka kashe wani, wallahi tallahi za su hankura ba abun da za su yi. Amma in sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai an ka kashe musu mutum, to shike sa su gune ma wannan wuri su aje alƙawari sai sun je sun kona gari.
Shi yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar kamar gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje.
To gayyata shi duk inda sun kaji an raina masu da hankali sun kaga walakancin ta kai inda ta kai, to za su iya gayyatowa. In kuma suna da kayan aikin su za su je su yi da kansu don babu abu da ba a yi. In da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa-yawa su ta isa su shiga gari, to ba su gayyata kowa, su za su je su yi da kansu. Wanda an kai ma kuma ya gane cewa bai da kowa, to dole ci zai yanda zai iya gayyato mutane su je su aikata abin da za su aikata.
Shi mu akwai hanyoyin da yanzu za ka iya faɗa wa gwamnati inda an neme ka samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar Zamfara da yankunan birnin Gwari da sauransu?
Kwarai babban shawara ta ga gwamnati, lalle sarakunan gargajiya su ne turakun ƙasa, ba yanda za a yi abin ya yiwu tsarin yayi daidai, dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maike su wakilanta na jahohi, kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga daina sarakunan gargajiya. Yanzu kamar alal misali akwai kungiyoyin da ake kakkafa, waɗannan kungiyoyi ba an ƙarin sace-sace ba abin da suke ƙara. Duk kungiya ko ma wani irin ɗan kungiya ne a tabbata mai gwamnati ta ba da wannan doka ya zama doka ga ƙasar Najeriya, dukkan kungiya ko ma wani iri ne to yana ƙasa ga sarkin gari nan ko da mai anguwa ne. Idan an ga wannan tsarin to insha Allah ina kyautata zaton za a samu sauƙin abubuwa.
Shi mu mutane masu rike da makamai ga babura su rika tahowa wajen su ɗari kaza, wani sarki za su saurara?
Za su saurari sarki, ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi ƙyan garin shi ya zauna, ba zai yiwu ba. Ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu, ba zai yiwu ba. Sai in shi sarkin ya jefar da kan shi wani abubuwa na wauta, don da farkon abin nan akwai wauta saboda ƙyan banga dai su sun ka ƙirƙiri wannan bala'i. Babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar Zamfara daga tsakanin banga da ɓarayi, kuma lokacin hukuncin da ake ma ɓarayi nan ba a yi masu adalci. In za a kashe mutum a tabbatar da lalle lahi ne ya kashe shi, wallahi kowa zai haƙura. Amma a je a kashe mutum wani a kasuwa za a gan shi a halbe shi, wani za a kama shi a je sai an yawo da shi cikin kasuwa an ga mai walaƙanci sannan a je a yanka shi kamar rago, shi waya za a yi ƙasar nan ta zauna lafiya? Akwai abubuwan da ake yi duk ƙasar nan, kuma abu na ɗaya gwamnati ta yi haƙuri ta taimaka a gyara ɓangaren shari'a. Mutum komin matsayin in ya yi lahi a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi. Mutum komin ƙasƙanci ne idan ya yi kuskure in na haƙuri ne a yi mai haƙuri, in kuma na tara ne a yi mai tara, in ma na ko ma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi, to ƙasa za ta zauna lafiya.
Akwai wata rana muna dawowa daga can Mambila, muna dawowa hanyar Jalingo, sai na ji ƙarar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa, sai wani a mota ne ke cewa ɓefiɗiɓe, wato ma'ana an harbe su kenan. Sai na fahimci kamar wasu irin waɗannan barayin ne haka kawai aka wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su. Me kake wani ƙarin bayani in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abubuwan nan da ke faruwa?
To duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne, su ba komi ba ne, amma su za su je su yi hukunci da kansu ba bincike ba komi. To wannan hukuncin da ake yi na ƙarhi da yaji shi ke haddasa fitintunu, kuma wallahi idan ba an bai irinsu ba ba yanda za a samu sauƙin abubuwan nan. Amma in yau an ka dawo shari'a, duk mutumin da ya laihi a zauna da shi a yi hira a gane cewa me ya kamata a yi da shi, a faɗa ma duniya cewa ga abin da adali ne da za a yi mawa ne hukunci kaza, wallahi kowa zai haƙura.
Abin da nake faɗa, waɗannan waɗanda mutanen da ake kashewa su waye ne suke kashe su, kuma labarin da kuke samu wa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum?
To mu dai su iyaka sani mu waɗanda mun ka san suna wannan aiki ɗan banga ne, shin da sanin hukumar da suke yi koko suna yin ƙashin kansu ne, har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba. Har lokacin da an ka fara ɗaukar mataki na ramuwar gayya, ba wanda ya taɓa zuwa ya zauna da sarakunan su ya tambaye shin wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya yi daidai ko bai yi daidai ba, shin wannan abun ya za a yi a maganin shi, wa ke sa su suna yi ba mu sani ba, su ke sa kansu ba mu tambaye su ba. Mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye, duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne, ko yayi ko bai yi ba shi din ne.
Yadda yan Boko Haram da suka fara wa yan sanda kenan.
Kwarai. Lokacin nan tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba shari'a ba komai, su za su yi da kansu, kuma duk abin da ke kawo talaka ya dauko shi ya je hukunci da kansa daga laihin hukuma ne. Hukuma an dauki mataki, yau ka je ka fada mai in mai anguwa ne ka fada mai ya kiya saurare ka, kaje ka fada mai hakimi ya kiya saurare ka, fada ma mai martaba ya kiya saurare ka, to shin ya ake son lokacin ayi? Tunda duk inda ka tunanin ka ka kai kara ba ai maka magani ba, to kaga in an ka ja da ba sai ga wani an yi wani abu wanda ba yayi dace ba.
Ta yaya zakai ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin Najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa? Yau aji wajaje duk sun yi shiru, kowa ci gaba da sana'arsa, manoma su yi noman su, masu kiwo su yi kiwon su, masu zuwa kasuwa su je kasuwa su.
To abinda za a yi a nemi masu ilimi addini a sa, don ba yanda za a yi jahiliya shiryar da dan uwansa jahili. Jahili dama ɓatacce ne, kuma ɓatacce ba zai taɓa shiryar da ɓatacce irinsa ba. A nemi masu ilimi addini, su sun kasan irin yanda za a yi, yanda za a yi tarbiyyatar da mutane. Kuma in za a nemi malaman na addini, a nemi nagari gada, a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi, don saboda mutum yau kana ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je kai, sai ya mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi. Duk mutumin da za a nema a faɗa mai shewa, duk inda za ka je a kan wannan abun, to lalle ka tabbatar da kai a matsayinka bako, kuma ka je gurin ƴan gari kana neman goyon bayansu da shawararsu, don ba yanda za a yi ayi shugabanci in ba a shawara. Shawara shine ginshikin shugabanci, babu yanda za a yi kai shawara da mutane a ce don hasashenka, don tunaninka, ko don kwakwalwarka, ko don iliminka, ko don wani gwanin tattaka ka gano abinda suke ne, ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne, in ka je gada ka nuna masa cewa kai mai ilimi ne, ka zo ka shiryar da su jahilai ne, ba za su saurare ka ba. Amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne, ya za a yi a gyara abu kaza da na bashi, abu kaza da na bashi, ka nuna masu kamar kun haɗa kun yi tarayya a cikin laihin da suke yi, to haka za ka jawo hankalinsu su fahimce ka, kuma za su yadda da abin da kake gaya masu.
Alhaji Abubakar Usman kenan da aka fi sani da Shuno, tsohon dan bindigar da ya ce ya tuba ya dawo hanyar da ya kamata, ya kuma ke son taimakawa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin fansa. Yanzu madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfi da Hashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. A kasance lafiya.
Ba gaida ɗan mutan Gumal, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa da nan Amurka. Mai magana Malam Angu, malamin makaranta assistant head teacher Murtala Modu Primary School, jihar Kebbi, Nigeria. Ina addu'a Ubangiji Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin lauyoyin Nigeria da gwamnatin tarayyar Nigeria. Dangane da wannan da bakala da ke tsakanin su, ina muku fatan alheri ku tashi lafiya. Malam Angu, malamin makaranta ya wuce.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan gode ma gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da take ce da dalibai yan primary school abinci a makaranta. Hakika wannan shiri ya samu karbuwa mu dai a nan jihar Bauchi ya kara yara su fito makaranta 100%. Lallai wannan shiri ya samu karbuwa kuma muna godiya ma shugaban kasa. Allah ya saka masa alheri da ciyar da daliban mu yan makarantar primary school. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. To ina kira ga junan mu yan siyasa musamman ma matasa na kasa da mu game da bangar siyasa. Ita wannan al'amari na bangar siyasa ba fa abu ne ya kamata duk dan takaran da ya zo su a rungume shi hannu biyu a nuna masa ana ra'ayinsa. Idan ya koma wani ma ya zo shi ma a rungume shi, wannan shi ne siyasa. Amma ba mutum ya zo yankinku ko ya zo garinku neman ƙuri'unku kuna ihu kuna tara da suka kuna karta addu'a kan kwalta ana ihu, to wannan fa ba shi ne siyasa ba. Har ma wani ya rasa ransa ko wani ya jikata. Duba 'yan siyasa na idan suka cikin garin nan zuwa za su fita ma mulkin su matalakawa su bar mu da jajen mun rasa wane ko kuma wane ya yi rauni. Saboda haka ya kamata matasa su yi hasara. Siyasa fa a rage mata gaba, gabar siyasa man yana nema ya yi yawa. Ya kamata mu san abin da muke yi. Ɗan takara fa idan ya cikin garin nan in ya fita ya shekara hudu ma bai dawo gurin. Saboda haka ya kamata matasa a yi hasara. Tara da suka. Zagi da ihu da bakar magana da ciwo abokin zama mutunci a koda yaushe saboda bambancin siyasa. To wannan fa baki da baki ya kamata ni har kara mu koyi siyasa ba haka turai suke siyasa. Assalamu alaikum daga Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar.
Yanzu kuma ga Mahmud da labaran duniya an manfa a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya na shirin kaddamar da wani asusun neman tallafin kudade da zai amfani da su wajen tallafawa miliyoyin mutanen da rikicin Boko Haram ya rutsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. Waɗanda suka hada har da dubban ɗaruruwan 'yan gudun hijira da suka tsallaka zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya domin neman mafaka. Akalla dala miliyan 983 asusun tallafin zai nema, inda zai amfani da dala miliyan 848 daga cikin kuɗin wajen tallafawa mutum miliyan 6,200 da suka tagayyara a sanadiyar rikicin Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Roger Stone, mutumin da ya kasance da ɗaɗɗan aminin shugaban Amurka Donald Trump, ya ki amsa cewa ya yi laifi bisa tuhume-tuhumen da aka yi masa guda 7 masu nasaba da wasu sakonnin email da aka sato masu alaka da abokiyar hamayyar Trump a zaben 2016, wato Hillary Clinton. A jiya Talata aka gurfanar da Stone, mai shekaru 66, a gaban kotun tarayya da ke nan Washington. A makon da ya gabata aka kama shi a wani samaman da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI suka kai a gidansa da ke jihar Florida da goshin Asuba. Miliyoyin Amurkawa na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taɓa gani ba, yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce mai yiwuwa wannan yanayi da ya fara daga daren Talata zuwa wayewar garin Laraba ya zama tarihi a ƙasar. Tunda dai har gwamnonin jihohin Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar taɓaci a yankunansu. A can yankin jihar Dakota ta Arewa, sanyin iskar ya kai ƙasa da maki 32 na ma'aunin digirin Celsius, yayin da ya kai ƙasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Amurka, John Bolton, ya gargaɗi babban alƙalin ƙasar Venezuela, inda ya ce akwai mummunan sakamakon da zai iya biyo baya bayan da babban jojin ya ba kotun ƙolin ƙasar umarni ta hana shugaban 'yan adawar ƙasar Juan Guaido ficewa daga ƙasar. Bolton ya ce Amurka na Allah wade da barazanar da babban atonin ƙasar ke yi ga shugaba Juan Guaido, kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata. Yana mai cewa sakamakon da zai biyo baya ba zai zamanto mai daɗi ga kowa ba.
To masu saurare, idan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kaɗamasi Garba ke muku fatan alheri.